sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jiya Juma'a manyan jami'an tsaron Amurka da na Rasha sun yi magana ta wayar tarho a karan farko cikin 'yan watanni, yayin da jami'an Rasha suka nuna yiwuwar buɗe wata sabuwar tattaunawa, yayin da sojojin Ukraine ke dab da shiga birnin Kherson mai tashar jiragen ruwa da Rasha ta mamaye. Dukansu Amurka da Rasha sun ba da sanarwar tattaunawar da aka yi tsakanin sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu, inda suka amince da abin da aka fi mai da hankali a kai shi ne yakin Ukraine. A cewar sanarwar ma'aikatar tsaron Pentagon, Austin ya jaddada muhimmancin kiyaye hanyoyin sadarwa a yakin da ake yi a Ukraine. Ita kuma sanarwar Kremlin cewa ta yi jami'an biyu sun tattauna matsalolin tsaro na duniya, musamman halin da ake ciki a Ukraine. Kafin wannan tattaunawa ta jiya Juma'a, maganar da Austin da Shoigu suka yi ta ƙarshe ita ce ta ranar 13 ga watan Mayu, lokacin da sakataren tsaron Amurka ya yi kira da a tsagaita wuta cikin gaggawa a Ukraine. An yi zanga-zanga a kudu maso gabashin Iran jiya Juma'a, inda masu zanga-zanga suka kai hari kan bankuna kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito, yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da a ɗauki tsauran matakai a kan masu zanga-zangar a faɗin ƙasar. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shafi makonni 5 ana zanga-zanga da ta ɓarke bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda a watan da ya gabata. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya rawaito shugaban 'yan sandan lardin Ahmed Tahiri ya ce 'yan sanda sun kama mutane aƙalla 57 waɗanda aka bayyana a matsayin masu tayar da tarzoma, bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jifa da duwatsu tare da kai hari kan bankuna a birnin Zahedan. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce masu zanga-zanga kusan 300 ne suka yi maci a birnin bayan an idar da sallar Juma'a, ya kuma nuna bankuna da shagunan da aka farfasa tagoginsu. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin nan ne za a fara tattaunawar zaman lafiya kan yakin ƙasar Habasha a Afirka ta Kudu, a cewar ƙungiyar tarayya Afirka AU jiya Juma'a, biyo bayan alƙawarin da gwamnati da dakarun Tigray suka yi tun farko na shiga tattaunawar. Gwamnatin Habasha da ƙawayenta da suka haɗa da sojojin Eritrea na ci gaba da fafata da dakarun Tigray a arewacin ƙasar tun daga ƙarshen shekarar 2020. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu, ya kuma bar wasu dabbai cikin matsanancin yunwa. Ɓangarorin biyu sun ƙudiri aniyar tattaunawa a farkon wannan watan, amma an jirkirta saboda wasu dalilai. Kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar tarayyar Afirka ya faɗa jiya Juma'a yana maraba da alƙawarin da aka ƙulla na shiga da gaske cikin shirin samar da zaman lafiyan. Daga ƙarshe shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai a taron majalisar da za a Brussels a wannan makon sun nuna damuwa kan yadda za su mayar da martani ga ƙaruwar ƙarfin tattalin arziki da diflomasiya na ƙasar China. Ko da yake shugaban ƙasar China Xi Jinping ya nuna aniyarsa ta ci gaba da aiwatar da manufofi masu tsanani kan ƙasashen ƙetare a taron jam'iyyar gurguzu a birnin Beijing. Yayin da yakin Ukraine ya fa ɗaukar hankali, shugabannin za su sadaukar da fiye da sa'o'i 3 na taronsu na kwanaki 2 da za a kawo ƙarshen ranar Juma'a, don tattauna bisa manyan tsare-tsare kan dangantakar tarayyar Turai da ƙasar China.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda ni Hassan Maina Kaina zan gabatar. A wannan mako za mu ji karshen tattaunawar da abokin aiki na Nasiru Adamu Elikaya yayi da sakataren kwamitin babban Hausar Rundunar Tsaron Najeriya, Farfesa Usman Yusuf, dangane da matakan da aka bi wurin sako waɗannan fasinjojin jirgin ƙasar nan da suka rage a hannun 'yan ta'addan Ansaru a cikin daji. Domin jin cikakken shirin, sai ku kasance da mu. Nasiru, gare ka.
Yi mana bayani yaya ake kuka karbi mutane a waje ɗaya, kuka kuna shiga daji ake ce ku je can wajen duhuwar tarin gargashin dutsen can gefen bishiyar Dora, ya ake yana kuka gansu kuka tafi da su?
Su wa'annan na ƙarshen?
Eh.
To ai dama in za a sako maka a ko'ina a ƙasar nan, in za a sako maka ai su suka san wurare su ce a wuri kaza sai a je a gansu. Kila ka je wani wuri ta kwace ba shi ba ne, wuri ma babu sabi kaza kaza, duk dai haka. Amma sun fi ka sanin dazuzzuka da wuraren, su za su gaya maka a haɗe na ni kwamiti abin da zan iya ce maka kenan. Sun cika alƙawarin duk da suka yi mana, saboda haka bayan wannan abin za a zauna a tunani to meye za a ci gaba da yi bayan wannan. Mu dama tun da farko kwamitin nan mun ce wai ba wai a fito da mutanen nan kawai shi ne ƙarshen aikinmu ba, bayan shi sai ne.
Naji prof, akwai maganar wata daga cikin mata da aka sace din an ce da za a ɗaura mata aure ma a dajin ne. Ya wannan kuma ita ma tana cikin mutanen nan, ina jin 23 da kuka karbo.
Alhamdulillah tana cikin yarinya ce ɗan shekara ko 21, aka faɗi aka buga a jarida, wai sun ce za su wani babban su zai aure ta dan Krista ce kamar yadda aka yi Maliya Sharifu. Amma duk muka gano wannan abun ƙarya yake.
Hello. Prof, ita ce mai suna Azurfa ko?
Yawwa, ka yi magana ka ce wai an ji labarin cewa wai za su aurar da yarinya na Azurfa wadda Krista ce. Kuma tambayar ka shi ne ita ma an fito da ita? Ansa shi ne an fito da ita. Kuma duk magana da ake da a bayanin labarai cewa wai wani babban su zai aure ta, duka duk wanda aka fito da shi babba ko yaro muna zama da shi mu ji, wallahi duk matan da aka fito da su sun ce wannan magana ƙarya ce, ƙarya ake musu, ba su yi mana wannan magana aure ba. Kuma duk sadda muka yi magana da su muna cewa don Allah ku fito mana da Azurfa, yaya Azurfa kwanakin biyu ko uku da kafin a sako mana da ita, su da kan za su ce jikin Azurfa ba ta jin daɗi, kullum sai mu buga ya Azurfa ya jikinta ya tana da malaria, she was very weak, da ta fito jikinta babu ƙarfi da ta fito, amma ta fito cikin tana ɗaya daga cikin duk mutane 23. Kuma yanzu ta fara samun ƙarfin jiki a asibiti lafiya lau, ai ta labari da Azurfa alhamdulillah.
Yawwa, to prof, abinda za mu ce a nan, mutanen nan tunda sun an sako duk sauran waɗanda suke hannunsu, yanzu kuma sun haƙura ne waɗanne irin mutane ne, tunda an gano kamar daga baya akwai hannun ba ma kawai masu zatar mutane ba ne, watakila ma akwai 'yan Boko Haram a ciki.
Su da kansu sun faɗi sun ce 'yan Boko Haram. Saboda haka na farko dama na gaya maka tun da farko dole mu gane tambaye kanmu sun wai su wane ne, 'yan Boko Haram ne, Bulanin nan ne da muke kira bandit, ko 'yan wane kungiya ce? To sai ka san irin wannan kungiya, ka san wanda za ka yi magana, ka san ƙorafe-ƙorafensu. Amma wa'annan duk maganar da muke sun ce su 'yan Boko Haram. Amma alhamdulillah dai an samu magana, kuma duk maganar da za a ci gaba a yi, mu da ba sojoji ba, ganin za mu yi ta magana a gaya za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. taya za a bar wannan harare, taya hanyar jirgi za ta dawa, taya hanyar ba ma Kaduna jari, ba ma Kaduna Abuja ba za a bude lafiya, taya ba za a rika zuwa ana mamakon mutane ba ana ɗauke, taya yaran mu za su je makaranta kwanciyar hankali. Abubuwa da yawa wannan ba karamin aiki bane.
Anan
aikin soja bane kawai kowa ya shi.
Na'am, anan Professor Suma Yusuf ya nuna yanzu an daina satar kenan, kawai mutane masu bin hanyar Abuja zuwa Kaduna su yi ta tafiye-tafiyen su kar su sake jin shakka tunda mutanen kun yi magana da su watakil sun yi hakuri.
Wato kaga hanyar Abuja zuwa Kaduna ko hanyar Zaria zuwa ba mutum da ya bane ba kungiya da ya bace. Za ka gani da yawa da yawa da yawa da yawa dukkan su ga suna. Amma niyyar ku abin nan dinku a samu suwaye manya-manyan a wurin a ga yadda za a yi a zauna a bar duk wa'annan abubuwan. Duk ƙananan wa'annan duk za a bari. Amma dole a samu fahimta a zauna ana magana. Ya Allah yau shekaran mu nawa zuwa Kaduna zuwa Abuja ya zama tashin hankali. A ce ba za a iya zama ba a game sojoji su ta nasu. Sarki sarakuna su yi nasu, dattijai su yi nasu, malamai su yi nasu, waɗanda za ku ma kuna nasu, kowa ya shigo. Ni abinda nake cewa kenan.
Yawwa to shi kenan Professor Usman Yusuf, abinda za mu ce a nan a ƙarshe yaya waɗannan mutane wani hali suke ciki?
Alhamdulillah, sanda aka ɗauko su daga daji amin ka yi tunani cewa mutane suna cikin daji. Ga ruwa, ga sanyi, ga kura, ga matuzai, ga yau wata shida. Hadda yarinya a shekara biyu da rai. Alhamdulillah yarinya nan tana ta wasanta. Saboda haka yawancinsu ba ma ba yawancinsu manyan kaga ba ƙarfin jiki, duka suna buƙatar ruwa, akwai malaria, wasu suna buƙatar.
Yawwa wannan Prof ya nuna hadda yarinya a cikin lissafin mutum 23 ne ko kuma ita ba.
Da uwarta tana rike, uwarta na rike da ita yarinya ya karama shekara biyu da rabi, abin ban tausayi. Amma alhamdulillah tana ta yawanta tana ta tsalle-tsalle.
Ita da yake yarinya ce ma ba ta san cewa ta shiga hannun miyagun iri ba.
Uwarta faɗi ta ce ta sani don tana tambaya ya shiga su koma gida, amma an ka ganta dole. Dole ka ji daɗi ka hamdala cewa Allah ya kawo wannan lokaci za ku koma gida.
Yanzu mai kukin mai ake musu a asibitin kenan?
Na kamar dai yadda ake mu kowa wanda bai da ƙarfin jiki ko bai da lafiya. Kuma insha Allah nan da 'yan kwanaki kan duka za su samu ƙarfin jiki koma. Yau 'yan uwansu sun shigo, an bar su sun shigo asibiti duk sun gan su. Daga farin ciki ana ta ɗaukar hoto, ana rungume-rungume, ana kuka, ana sai hamdala kawai za a ce. Sai an bar 'yan uwa su shigo su ga 'yan uwansu a asibiti. To in suka fara jin samun ƙarfin jikinsu duk sai a sallame su. Hannun iyalansu alhamdulillah.
Prof zan ce a dogon lokaci ban taba ban ga yarge da kace kun yi aikin nan da bayan shi babban hafsan rundun sojin Najeriya janar Irabo kati shugaba Muhammadu Buhari ya taimaka shi ne ya yi ma wannan aikin. Ka yaba wa shugaba Muhammadu Buhari a tsawon lokaci da ba ka yaba wa gwamnatinsa.
To amma ka san Allah na tuba ma Nasiru mai addinin mu ya ce ya muka tashi. Dole kai mu mutum adalci. Babu yadda za a yi a yi wannan aikin. Babu yadda za a yi janar Irabo ya yi wannan aikin. In ba da izinin shugaban kasa ba komai ya sai ya gaya ma shugaban kasa. Mu ma komai muka yi a daji. Sai mun gaya mu shi janar Irabo da ya tara mu. Shi kuma ya gaya ma shugaban kasa. Shugaban kasa ya ba da izini. Saboda haka in da ba shugaban kasa bai da duk wani abin ba za a iya yin shi ba. Kuma adalci shi ne a faɗi cewa mutum ya a yaba mutum lokacin da yabo kuma a soke shi lokacin da ya kamata a soke shi. Amma dai wannan alhamdulillah shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi rawar gani, kuma janar Irabo ya yi rawar gani, sojoji sun yi rawar gani, duka dattijai da suka shigo wannan abin. Mu kuma mutanen da muka gan su a daji. Mu sun ajiye mana alƙawari kuma muna fata ya Allah ka shirye su a bar wannan abubuwan a zauna a ga yadda za a zauna a samu maslaha a ƙasar nan.
Professor Suman Yusuf da ke da 'yan kwamitin ka duk da dai ba mu ji mutum su waye da waye ba ne sai dai a ce kwamitin mutum bakwai. Ko Prof za ka faɗa mana sauran membobin kwamitin naka ne?
Kaga kuma ba ni ne shugaban ba, muna da shugabanmu, ni sakatare ne.
shi yasa ka shidda sanarwa.
Yawa, dalilin ka gane Haji Nasiru, dalilin da na fito na yi magana, gwamnati ba za ta fito ta yi magana ba, sojoji ba za su fito su yi magana ba, ka zaka dole a fito a gaya ma jama'a kokarin da gwamnati ta yi duk wannan lokacin. Ina cikin masu suka gwamnati cewa gwamnati ba ta yi kaza ba, gwamnati ba ta yi kaza ba, amma shigowa na cikin wannan abin, na san abin da gwamnati ta yi, na san kokarin da sojoji suke, kuma dole a gaya ma jama'a abubuwan da gwamnati ta yi tun lokacin. Ana cewa gwamnati ba ta komi, gwamnati ba ta damu ba, kuma duk ba gaskiya ba ne. Ni ma ina ganin a talabijin, amma ban iya magana don ina cikin wannan abu, babu wanda ya san ina ciki, amma muna ta aiki. Amma adalci ne a fito a yi ma jama'a bayani a ce, ya jama'a ga fa kokarin da gwamnati ta yi tun da farko, kuma abubuwan da muka gani, abubuwan da ya kamata a yi ba a yi ba, ba ɓangaren gwamnati ba. Abubuwan mai ake cewa challenges ne, ma challenges ne, kalubalen da muka samu, da mu koma mu ci aika za a ce ku yi haƙuri, kar ku manta abinda ku ya kamata ku yi, abinda ya kamata ku sa gaba cewa kowa ya fito. Yau wata shida nan muka yi sallah, alhamdulillah. Yau dai kamar yadda na gaya ma wanda na yi magana da su, ba wai mu ba ne ko kwamiti ko shugaban kasa ko me, a'a, yau mutanen nan da 23 wanda Allah ya sa aka fito da su da iyalansu, a taimasu addu'a, kuma a ba su, a dan ba su wuri su haɗu da iyalinsu, su yi addu'a,
su yi kuka ma watakila.
Kuka an yi ba mun gan shi asibiti ba, mun waye mun yi kukan abubuwan da muke gani, alhamdulillah. Kawai zan ce nasu
mun gode kwarai da gaske Professor Usman Yusuf, Allah ya ba da dama, kuma duk ma waɗanda suke hannun mutanen daji ma da ko'ina a sako su su koma gidajensu.
Amin, amin. Na gode Malam Nasu.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aikina Nasiru Adamu El-Hikaya da ya gabatar da wannan hira, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, sai mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dangari wanda sashen Hausa da muryar Amurka tare da gidajen radio ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako. A wannan makon gidan radio Niyya FM birnin Kwanni ne, wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawajjan Guriyar Nijar, muka leka domin samu muku tarihin garin, wanda ni Haruna Mamman Bago ne ketibis da hakimin wannan garin na Cerasa Mangu, kuma na suma da tambaye shi sunan shi kamin shi muna bayanin tarihin wannan garin.
Ni ne Alhaji Abraka ka uban dawakin da Cerasa Mangu.
Ranka dade shin wannan gari na Cerasa Mangu, yau yalla watakila a ce ana ai akwatamta, amma ba a da kisashi tabbatacce, yalla ya kai kamar shekara na da girkawa misali.
Wannan garin namu na Cerasa, sai mu ce a halin yanzu da ke wanga lokacin, sai mu ce tun lokacin ana yaƙe-yaƙe dai ne garin.
Irin yaƙe-yaƙe na dauri.
Na dauri, a lokacin garin aka kawo shi.
To ne an kai an kawo garin?
To a lokacin da an kai kawo garin, a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi Dogo, shi ne da ya zo, akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin yamma gari da nan bakin gidaje. Nan yamma gari, a nan ya sansanin shi yana halibi. A wannan lokacin mu abinda aka gaya mana aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin, amma garin ba ana ya tsaya ba, ya yi zama wuri kamar kashi ko uku ne,
wuri.
To ga na uku ne kuma aka samu garin ya tsayu a nan.
Wuraren da garin ya zama nesa ne ko kuma ana iya kimanta su a ce wuri kaza
na? To babu nisa, tunda nan akwai nan wannan wurin da ake ce ma Dan Ahogar, shi a wannan lokacin an ce mana garin ya zama nan. Nan bayan nan kuma nan sai a ce wanga wurin da ka gani inda kaka ci riran, a nan kuma wannan riran da adda tarihi ba irin shi nan dai a nan cikin Nijar. Ni dai ga na sani in ba nan wurin ba, to nan ma garin ya zama nan wannan wurin, tunda kusan dushi ne wanda kuma ga wani rere a karkashi gare shi.
Sai kuma nan inda shike yanzu.
Yanzu nan ne Allah kawai garin gashi sannu-sannun har garin ya bunkasa.
Nan inda garin shike yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali.
To anan yanzu alal misali sai mu ce mu a sanin uwayen mu sai a ce garin yanzu ya kai shekara ko a ce ya kai shekara 400 da kawashi.
To me yasa ake ce mai cera samangu?
To sunan da aka ce mishi cera samangu shine ya duku tarihi daga sunan kama a ce aljanu shine yake ce mai cera samangu inda ita mangon mace ce. Eh shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu anan ne ya samu aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su wadanga din amma saboda hitina ta yi yasa sai suka samu suka aura mai wannan matar.
Kamar akwai rashin zaman lafiya tsakanin su amma saboda azamna lafiya sai an kai mai mata.
Lalle akwai rashin zaman lafiya tunda mu da abinda mun ka sani duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka ikon su ne amma mu a tarihi ba su taba ikon ba.
Wannan abin
ya gagare su nan ta baye su su mai da ta karkashin su. Shi mun ka sani.
To yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a kisashi nan cikin wannan gari.
Yanzu alal misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai 9 zuwa 10 tunda ni ban yi lisahin su ba amma dai suna kai tsakanin 9 zuwa 10.
Kai kankanka yanzu ka kai shekara nawa bisa karaga?
Yanzu abin da gare ni ina da shekara 10 da wata 6 ba kwana 2.
To garin nan cera samangu yalla watakila shina da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wadda ko ina nan an zaga yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan cera samangu ba duniya ba ya samu ne shina da wannan martaba.
Abinda muka ji a tarihi abin da aka wadi lalle akwai martaba tunda ni an martaba lokacin da ake yaki wannan dutsen da wanga dutsen duka gami ya suke yana yaki
duwatsun bishe su
gami sai su gami lalle haka aka tabbata mana gami ya suke a wannan lokacin tunda su masu wannan martaba su suna da abu kuma a yaki su wadanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan nan kunne zanza ta taya su ake tura gaba
ana so a yi galaba
a wannan lokaci.
To dauko mana bayanin cikin martabobin garin na shi wannan rere da an ka ce da rere bisa duci amma babu wanda da izinin shi debo shi kawo shi gida dai.
Eh to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri-wuri a cikin Niger ma har kasashen waje na je Mali amma ban taɓa ganin rere karkashin duci ba yan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan reren lalle ba a ci bai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljannu a karkashin shi ko saman shi ake cewa shi wannan reren tunda a lokacin abinda mun ka sani ba kai hawar reren nan kai kirari baka samu wata matsala ba amma yanzu ne abun
yanzu ana
iya kana yi mu dai yanzu da yan gari
kun ma sa sun ce suna hawa bisa hanyar ruwa
yanzu ma haka ruwa su zo su fitar kada bisa gare shi.
To amma dai bowa gida ita har yanzu ba fara ba.
To har yanzu dai ba fara ba ni dai a nau sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya jaraba Allah ya gani ko abin ya zama haka nan ni dai a nau sani dai babu wanda ta debo shi.
To shi wannan rere an ce idan aka debo shi ana iya hada cikin wata matsala wace irin matsala ce?
To ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma kwarai tana ya tashi a da yanzu a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani
kuma tsoron haka ya sa ba a debowa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta kuma
yanzu kai babu wanda ke iya sijara ba tunda ana jin tsoron wannan abin.
To ana iya cewa shi reren kuna sa mu yalla ko wasu dan su daga zakwa kasashen waje don ɗaya gani ne a zaka diba shi
kuma zakwa har Turawa ma suna zuwa wurin su je su yi ɗan hotunan su koma.
To yanzu in an ka tabka ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reren tun daga shi karkashin duci ne
wannan reren in an kai ruwa wani iko Allah ne yanzu in an kai ruwa yau an kai ruwa in ka je za ka ganin wannan reren yana turo ko kuma ba ruwa ba su shika shi ma wannan reren ruwa ba su shika shi
ko an yi ruwa bai shika
sai dai washi wannan wurin ko an yi ruwa bai shika
muna ai musan yalla wannan gari naku akwai wata matsala wadda a gare shi wadda yake son nan da nan hukumomi su a gizo ai maza a taimaka muku game da wannan matsala.
To muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba cha ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu waɗanda muke sha har wurin rijiyoyi muna son mu samu furaje kuma wanda murzaje saboda mutane su samu ruwa tsarkakakki na sha.
Game da wannan matsalar tarwa da ce rasa Mangu ke fama da ita, wadda hakimin garin ya yi mana bayani, na tuntubi Malam Abdu Muhammadu, magajin garin birnin Kwanni, wanda a ƙarƙashin hurumin sana wannan garin yake, a ƙarƙashin da'irar birnin Kwanni, domin jin shi za a yi a magance ma waɗannan jama'a wannan matsala.
Na gode don ka Haruna mun bako da ka bani wannan dama na in yi wanga bayani bisa ga matsalar gata ruwa da akwai cirasa Mangu. To wannan matsala mun san da ita, kuma tunda mun ka zaka mun dauri niyya insha Allah ba cikin bata lokaci ba za mu daidaita wannan matsala, tunda sun san da cirasa gune akwai wannan mini addiction do potable babba, to ba ta da girman da za ta gama garin biyu. Me mun samu cikin program d'urgence za a yi ma cirasa gune babba mini addiction do potable wanda za ta gama cirasa din biyu. Yanzu haka an yi diyawo din, an ba da kudin wannan aikin, yanzu jiran ne ake dan kwangila ya zo yayin wannan aiki. Za a hada waɗannan garuruwa biyu, don ka da cirasa gune da cirasa Mangu za a hada su, sai wannan mini addiction do potable ta hada Lede village. Kuma ita wacce in mun sai mu ɗebe wannan mini addiction do potable wanda a gare mu wannan dan karamin shaton
wancan bowl
da an karami wanda akwai cirasa gune, sai muna dibe da hammun zana ma wani gari inda muke son mu kai shi. Bai zan tabbatar ban mutanen cirasa insha Allah cikin ƴan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su, kuma za mu kula insha Allah.
Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen wannan shirin na da dan gari, wanda ni Haruna Mamman Bako na shirya na gabatar daga nan gidan rediyon Niya FM dake birnin Kwannin Shanguriyar Nijar. Kasancewa shirin na zuwa ne a ƙarƙashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio ka daban-daban. Kuma daga nan sai in ce muku sai kuma wani jikon idan fa Allah ya so.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu.
Shamfura bantin goro kuma ga hawa kuma shayi.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.